a Washington, D.C.
Masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC aka mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma tashoshi na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma ku iya jin mu kai tsaye a kodi yaushe kuke da bukata a shafinmu na sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
da ni Aisha Mu'azzu
Masu sauraro kamar dai yadda kuka sani a duk ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwan ilimi inda a yau ma 17 ga watan Disamba na shekarar 2019 zamu tattauna ne akan batun kudirin majalisar wakilai na yiwa dokar samar da ilimi a matakin farko wato matakin farko na bai daya kuskurima
duk ilimin primary shine gishikin ilimi duk wanda ya rasa shi to ya rasa ilimi na dindindin wato ya rasa ilimi mai inganci wanda zai tafi jami'a ya tafi duk wani karatun da zai yi har sashin karatu na primary
da cikakkiyar tattaunawa da muka yi da wani tsohon ma'aikacin hukumar ilimi a karamar hukumar Kaduna ta Arewa akan wannan batu.
Bayan nan za mu leka zauren muhawarar mu inda wakilin mu wato Hassan Maina Kaina ya tattauna da tawagarsa.
Za kuma mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan maudu'in namu.
Haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe.
Zan fara da karanta muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce Majalisar Wakilan Najeriya ta gabatar da kudurin da zai tabbatar da kowane dan Najeriya ya samu ilimi a matakin farko. Yaya kuke kallon wannan kuduri? Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsa ta farko ta fito daga Lawal Usman kulle yace salam hakan abu ne mai kyau da haka zai dan haka zai sa kowa ya iya rubutu da karatu kamar mu da muke karkara an taimake mu kenan
shi kuma Najib Zarewa Mahmud yace amma dai sun ayyana tsarin bada ilimi kyauta ko a cikin dokar tasu
bai ma jira ba ya ji ko me za su tauna sai kuma Ansar Ahmad Abacha Macina yace hakika wannan kuduri mun yi maraba da shi muna addu'ar Allah ya sa kudurin ya samu amincewar majalisar dokokin kasa kuma tare da sa hannun shugaban kasa dan ya zama doka nagode filin abari yau da gobe
shi kuwa Haris Alkanawi Goran Maje yace tabbas wannan mataki ne mai kyau
sai kuma Amsar Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki yace hakika wanga mataki yayi daidai duba da irin hali ko yanayin da ilimi ke ciki a Najeriya
sai ku shi kuwa Lawali Manchester Kamba yace hakika wannan matakin mai kyau ne sai dai kuma aiwatar da shi ne aiki gaskiya kan
shi da gaskiya sai an sarraki ya Usman Farije Buwa tace tare da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak to ba giringirin ba dai tayi mai domin an dade ana ruwa kuma kasa na shanyewa dan haka muna fatan Allah ya sa wannan mataki dangane da batun samar da ilimi kyauta ga yan Najeriya matakin ya zama silar inganta tsarin ilimi a kasar baki daya
to amin dai Gambo Baba Wuro yace salam yau da gobe hakika wannan abu ne mai kyau da fatan dai su ma wato ƴaƴan makiyaya a tuna da su saboda Fulani an bar su a baya a bangaren ilimi na zamani yau da gobe ku tashi lafiya
wannan abu da ya tabo shi ma yana da muhimmanci
gaskiya
sai kuma Ansar Bashir Abubakar Karre da fatan na kira ji Ansar Sudan daidai yace salam yau da gobe hakika wannan kuduri da majalisa ta gabatar abun ayaba ne
Alhaji Yaro Bulbula yace gaskiya wannan kuduri yayi daidai muna goyen bayan ta
sai kuma Adamu Idris ya ansa da cewa muna maraba da wannan kuduri nasu da fatan hakan zai tabbatar da ba da jimawa ba
ita kuwa Hadiza S Dutsi tace sai Allah
rai ko kuma sai Allah
bata ma ja ba sai Allah kawai
kware da gaske so sai kuma Ansar Ahmadu mai kati gaidan yace sai mu ce Allah ya nuna mana to amin
shi kuwa Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace Allah ya sa mu shaida
sai kuma an samu ta karshe wanda Adam Telegram Hausawa yace daga jihar Plateau assalamu filin yau da gobe tabbas aiwatar da wannan kuduri zai kawo ci gaba marar musaltuwa fatan mu dai Allah ya bada ikon cika wannan kudurin da ƴan majalisun wato da ƴan majalisun mu suka dauka domin ba giringirin ba ta yi mai ko ba haka bane yace malama Amin yana sarrafin sai dai kuma ba su bane ba to mun gode da amsoshin tambayar naku to na hira da wani tsohon sakataren ilimi to Sanusi Siraju a jihar Kaduna kuma mai sharhi akan al'amura na yau da kullun inda na fara da tambayar sa yadda yake kallon wannan kuduri na majalisar
to wannan kuduri ba da ilimi ne ɗaya kuma wajibi ga duk ɗan Najeriya doka ce mai kyau wanda kuma duk ɗan Najeriya yana farin ciki da samuwar wannan dokar amma inda jin ne sakarci ne dokokin Najeriya mafi yawa ana farin ciki ne amma aiwatar da su lalle matsala akwai dokoki na hukumar ba da ilimi na bai tsaye da aka yi su da yawa wanda an ki a aiwatar da su ko kuma an aiwatar da su ba tare da yanda doka ta ce a aiwatar da su ba yanda zai amfani ainihin shi wanda ake magana kan shi wato yaro ɗan Najeriya wanda ya kamata ya samu ingantaccen ilimi daga ginshikin ilimin su kuma ilimin primary shi ne ginshikin ilimi duk wanda ya rasa shi to ya rasa ilimi na dindindin wato ya rasa ilimi mai inganci wanda zai tafi jami'a ya tafi duk wata karatu da zai yi a sashen karatu na primary ne don haka ba makarantu na jami'o'i da ba ɗaya muhimmanci ya kamata a ce ilimin primary shi ne aka ba shi wannan akwai ilimin ba da samar da ingantaccen muhalli wanda za a gabatar da karatu yara a makarantun firamare na din Najeriya ga baki daya har yanzu wannan dokar ba ta yi tasiri ba domin har yanzu makarantun mu na firamare na gwamnati ba su da yanayi mai kyau mai inganci wanda za a ba da wannan ilimin sannan akwai doka wanda aka yi ta na Quranic integration wato a shigar da ilimin alqurani a cikin harkar koyarwa na ilimin firamare an faɗi wannan amma har yanzu bai tasiri a cikin makarantun mu ba da kuma yanayin anguwannin wanda za a samu wanda ake ce musu out of school din nan zamantu ana tafiyar da su gaba ɗaya illa ana masa wani duba da irin medical aid akwai tsari na cewa a rika ba malaman nan ingantacciyar training da wato a rika ba su bita daga lokaci zuwa lokaci ta zuwa ɗabi'ar kaɗan ta musu wannan bitar da kar an yi sauran bitar ne duk waɗannan tsari da cikin matsalolin samar da dokoki a Najeriya musamman wurin harkar bayar da ilimi na bai ɗaya a ƙasar nan
kasancewar kai tsohon ma'aikaci ne na ilimi yaya al'amura suka kasance a baya domin tun da can akwai wannan hukuma mai kula da ilimi a matakin farko bai ɗaya wasu irin nasarori aka cimma a baya kuma wani irin gibi aka samu a wannan fanni
nasarorin da aka samu shine na farko da ita hukumar ta kafa a dukkan jihohin Najeriya wanda tana kula da makarantun na Najeriya ga baki ɗaya su kuma an samar da wannan tsari akwai nasarorin da aka samu na wanda aka ringa daukan malamai ana daukan su na shekara biyu wanda za su je su zauna a cikin makarantu ana koyarwa ko gurbin da ya ke daukan nauyin su amma na shekara biyu ne wa'annan malaman a lokacin da suke wannan zaman to sai su zaman to ana gwada su ne yanda za a dauke su dindindin a karanan hukumomin kuma da yawan su da suka irin waɗannan koyarwa na shekara biyu mun zama da dauke su aiki su cigaba da aikin su waɗansu kuma gadawa ba su tace ta ba ma da kansu ma suka kori kawalan su sannan a ciki akwai tsarin da aka yi na baya na samar da ingantaccen littattafai waɗanda malamai za su dinga amfani da shi wurin koyarwa shi ma a baya an yi nasara sosai akai domin littattafan sun shiga makarantun mu kuma a ɗalibai da malamai duk sun yi amfani da waɗannan littattafan waɗannan na daga cikin kaɗan daga cikin nasarorin da aka samu amma daga baya abubuwa su suka tsaya su suka canza salo inda abin da kake tsammani zai zo maka ba zai zo maka akan lokaci ba sai ya zo lokaci ya ƙure kamar yanzu wannan dokar tsarin koyarwa gabaki ɗaya yana da tsarin shi na shekara wanda akwai zango na ɗaya akwai zango na biyu akwai zango na uku duk lokacin da za a shiga da doka ya kamata a rika la'akari da lokacin da za a yi ta dan ci tasiri a lokacin da ya kamata a yi yanzu muna zango ƙarshen zango na ɗaya ne wanda ranar 20 ga watan nan na 12 zai ƙare ana maganar a yi doka in aka yi dokar ta zama ta shafi dukkan makarantu ya kamata a ce an yi dokar ma baya kafin wani yau ne kafin yanzu ne ake ƙoƙarin a yi dokar saboda zangon karatu na farko ya zama to wannan dokar ta tafi da tsarin karatun gabaki ɗaya wani lokaci kawai sai a kintaci tsari kawai a cikin shi a tsakiyar shekarar karatun yara wanda wannan tsarin sai ya rikita ba ilimin gabaki ɗaya maimakon a samu nasarar tafiyar da karatun rikita karatun da baki ɗayan shi wannan su ne kaɗan daga cikin yan nasarorin da kuma matsalolin da muke ɗan kanta dangane da harkar ilimi a Najeriya.
Idan za mu yi maganar ƙalubale hukuma ta samar da ilimi bai ɗaya ta gudanar da tarurrukan ƙarawa juna sani da yawa ta yi shirya bita wa malamai da mai makamantansu an kashe maƙudan kuɗaɗe an shiga haɗin gwiwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da wannan ina aka kwan kuma ta yaya za a ɓullo wannan matsala.
Wato shi ba inda za a yi fice mutum ya zo makaranta baka tare da mai inda ma za ka zai zauna ba a yanzu haka makarantun mu yaran da suke cikin makarantun sun fi karfin makarantun domin za ki samu aji a makaranta yanzu a Najeriya da ke da yara sai ya yi wani abu zuwa ɗaya to wannan ba yanayi ba ne na inganci wanda malami zai koyar da ɗalibai a samu inganci ya kamata yara in sun yi wa aji ta sun shafe yawan su ya kai ni shafe to a yanzu babu wannan yanayin ma ballantana sunan wajen ma da ake so lalle su shigo makarantar ana da akan ce a shigo makaranta ne a shigo makaranta amma ina za a je yaran wannan matsala ce babba wanda muke fuskanta a ainihin kasar Najeriya a da akwai wani tsari da aka fito da shi wanda ita yi bai ta yin shi na ba al'umma wani kaso na kuɗi su al'umman nan su ba da nasu gudunmawar sai a gina azuzuwa a unguwanni da makarantu inda ya kamata a yi to amma daga baya shi ma duk an zo an janye irin waɗannan abubuwan na da su ake aiwatarwa to da an samu ci gaba sai da inda aka tsammani don na tabbatar lokacin na tsakatar a shekara ta 2008 an ba mu wannan kuɗaɗen kuma mun gina makarantu abubuwa wanda ɗan kwangila ma ba zai iya gina sai domin al'umma ne su gina kawai kayan su ɗan kwangila ma ba zai iya gina irin waɗannan abubuwan ba domin a samar da muhalli ingantacce da kayan aiki da wurin zama da makamantan su a makarantu domin yi waɗannan abubuwan kuma an samu cigaba da yawa zaka ma a lokacin da ake yi wani attajiri ko kuma wani mai kishi zai zo shi ma ya bada gudunmawarsa maimakon da mu yi aji biyu sai gama na yin aji hudu ko fiye da haka dangane da shigar da al'umma a cikin harkar yanayin da muke samu na ana furta doka ne amma wurin aiwatar da ita ta shiga al'amarin ba yanda ya kamata ba kamar misali wurin bitan nan za a zaɓi waɗansu ne kawai kalilan daga wasu ɗan surare waɗanda ake da ra'ayi da su ce su zo a yi bitar a kashe kuɗi a yi komai amma bitan ta ƙare a kansu ne ba a yi tsari na step down ba wanda zai tafi ƙasa ya taɓa kowa da kowa a kuma bayan an yi wannan step down ɗin ba a samu wanda za su yi monitor ɗin shi wanda za su rinƙa lura da shi zaman to lallai ba zai tsaya ba dangane da waɗansu kuɗi ko makamantansu shawo sakunan mu na gargajiya zaman to suna da tasiri sosai a harkar ilimi musamman ilimin primary ke domin al'umma su ne za a ba ilimi ba yadda za a sarki ko wani dagaci ko wani mai anguwa ya bari ilimin shi na wurin uku shi lalace ba zai yi ba
idan kudirin ya tabbatu wasu nasarori kake gani za a cimma
da a ce dokar in an yi shi za a tabbatar da ita to da farko yawan ɗaliban da suke da ake son su shigo makaranta za su shigo inda za a tabbatar da dokar ya zama to an samu su ido sosai yawan ɗaliban da suke ake neman su shigo makaranta za su shigo sannan kuma na biyu za a samar da kayan koyarwa na malamai wanda suke bukata da kuma wanda ɗalibai za su yi amfani da shi a makarantun sannan na uku masu ruwa da tsaki za su yi dumu-dumu a cikin harkar don su tabbatar da an samu ingantaccen ilimi a yankunan
idan ka ce masu ruwa da tsaki kamar dawa kenan ɗazu ka yi magana nan da katai da sarakunan gargajiya
ba tubar da kina farko mai ruwa da kina farko su ne iyaye ne na farko a cikin harkar ilimi wanda nake dauka masu riyar aiki sannan na biyu masu mulki wato kamar sarakunan gargajiya da makamantan su sai na uku kunyoyi to waɗannan su ne muhimman masu ruwa da aiki da nake san cewa harkar ilimi idan aka sa su a ciki to al'amuran ilimi zai samu inganci ba wai samun ilimi bane ke da matsala a samun da ingantaccen ilimi wanda zai tasiri akan ɗalibi wadannan ne tasiri a al'umma shine ingantaccen ilimi
idan ka lura da yadda ake tafi da harkokin ilimi a kasashen da suka ci gaba zaka ga cewa kusan akwai makarantun suna nan a kowane yanki suna da adadin makarantun su kuma akwai kayan koyarwa na zamani kana gani Najeriya za ta kai ga wannan matsayi idan har aka tabbatar da wannan doka
ba abin da zai hana a yadda kuma zan kasashen waje alhamdulillah ni na yan kewaye-kewaye na je America na ga inda makarantun su yake na je Kenya na ga irin makarantun su yanda yake na tafi Kotunu na ga inda makarantun su yake na in yawa cikin ɗan duniyar nan na ga irin tsari-tsarin makarantu ma na al'umma wanda gwamnati ke tallafa musu kuma an samar da ingantaccen kayayyakin aiki wanda ya kamata a samu amma mu matsalarmu za a faɗa ne ƙarshenta sai a ƙare da yin kwamitoci da yin waɗansu 'yan workshop na waɗansu abubuwa kaɗan su ke nasa al'amuran su lalace amma da za a tsaya a samu shugabanni na gaske wanda suka san haɗarin barin yara nan ba ilimi da kuma irin bincinin da ke haifar mana na rashin tsaro da makamantansu a ƙasa da za a samu masu kishi su san cewa wannan abin zai iya dawowa ya shafe mu da an samu ci gaba mai inganci mafi yayi wa mutsara yin dokan ne saboda su waɗanda suke yin dokan yaran su ba sa irin waɗannan makarantun ba su damuwa da haɗarin da yake ciki na barin yara barkati a cikin gari suna yawace-yawace ba tare da ilimi ba waɗannan yaran da suke yawace-yawace ba tare da ilimi ba su ne abin amfani da su a duk lokacin da suke karanta shi domin na masu basu da ilimi ba san darajar shi ba ba san kuma tasirin ilimin a kansu ba amma inda su manyan da suke yin waɗannan abubuwan sun san tasirin wannan al'amarin sun san haɗarin da ake ciki na ka ba na rashin ba yaran na ilimi wallahi da sun saki tunani gaba ɗaya mu zo mun samu mafita mun yi wani tunani na ware ne shekaru in kana so abu tasiri ki suka ware ne lokaci da take tasiri kamar ka ce to mun yi wannan tunanin muna so mu gwada shi na shekara shida dama shi ne shekarun primary misali ko kuma shekara tara shi ne samun tsarin ilimi na ƙasa yanzu da karamar college sai ake to za a gwada shi a wannan shekarun kuma a samu dukkan da ko da wani ya zo ba zai canza wannan tsarin ba sai an cimma abin da aka tsara
sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma agogon mu na cewa karfe 10 na safe da minti 47 yanzu bari mu je ga zauren mu inda Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu
A yau muna garin Sabon Muse wato fadar karamar hukumar Tafa a nan jihar Niger kuma a cikin zauren namu ina da baki waɗanda za su gabatar da kansu malam menene sunanka
Sunana Aliyu Alhaji Musa wanda yake zaune hayin Dikko Tafa local government
Kai fa
Sunana Abubakar Muhammad wanda ke zaune hayin Dikko Sabon Muse
Idan muka duba tsarin da majalisar tarayyar Najeriya ta bullo da shi a bayanan cewa ana son a sake fasalin tsarin bayar ilimi bai daya wanda a baya dai mun san cewa an kirkiro da wannan shirin ne domin tabbatar da cewa duka 'yan Najeriya yara sun samu ilimi shi kuma wannan tsarin wanda yake kyauta ne kuma dole ne malam kai da ke kaya zauna a cikin birnin Abuja kafin ka zo wannan yankin me kake zaka ce dangane da wannan tsarin
to ni tun dai da ake wannan magana ban taba amfana da wannan fadakarwa da ake ba saboda na sa yara na akalla guda uku duka ba wanda ban biya kuɗi ba kuma bayan nan har a bana ko in ce bara akwai wanda na san ya biya kudin rajista na primary naira 12,000 zuwa 14 a primary ya zo ya dinka mishi uniform ya komai da komai yanzu yana nan yana ci gaba da karatu shi to kaga ba zan iya cewa ana ba da ilimi kyauta ba kuma haka nan inda nake nan yanzu haka ake wa'ansu suna yi wa'ansu na nan suna zaune ina kokarin dai Allah ya taimake ni in samu abin da zan abin nan rage abin da za mu yi dan bayar su samu su yin
wannan kai ba zaka ce
to ni dai wannan abun jirwaye ne mai kaman wanka yawa dan magana dai ake yi domin saboda Allah in dai zamu duba mu gani duk wannan maganan da ake na ilimin bai dayan tun daga kan Obasanjo har zuwa kan Goodluck mu je har yanzu bamu ga amfanin sa ba to amma bamu sani ba tunda mu bamu san gaibu ba wannan shiri da suke yi wata kila nasu yayi tasiri kuma mu muna fatan yin haka amma wanda aka yi a baya bamu ga amfanin sa ba tunda da za a ce mun ga amfanin sa kaga da yaran mu da ko kuma kannan mu suna ciki to hakikanin gaskiya ba sa ciki domin duk makaranta na gwamnati da zaka sa yaronka sai ka biya kudi ka dinka mishi uniform kullun kana cikin dawainiya
Malam Aliyu idan aka ce za ana so a canza tsarin wannan shirin menene wanda kai kake ganin ake yi a baya wanda ba daidai ba wanda kake ganin kila yanzu yana bukatun a canza shi a tsara a fara daidai
to ni abin da nake so Allah zai taimaka mana ya dora ya shugaba shugabannin mu da suke tsara wannan abin alheri da suke da niyya a ce ya iso mu to muna so a canza don ya tabbatar da a ce yadda mu ba mu yi makaranta mai zurfi ba a ce ƴaƴanmu mu samu su yi dukkansu don yanzu haka ba ma son a ce kowane yaro yana gudu a tsakar gari ana abin nan kuma karatun nan ya zama dole a kanmu sai dai don ba yadda za mu yi ne
Malam Ali idan muka duba kamar yadda majalisar tarayya ta kuduri wato aniyar sake wannan tsarin a baya dai mun san cewa tsari ne wanda bai zama doka ba amma a yanzu ana son ya zama doka ya kake ganin mai da shi doka zai amfani musamman yaran talakawa waɗanda a halin yanzu kuka ce wasu ma ba sa iya zuwa karatun primary
eh to in ya zama doka duk abin da aka ce maka doka kaga ya zama dole ya zama wajibi yin sa shine mafi sauki kin yin sa shi ba shi bane mafi sauki to idan ya zama wajibi to hakikanin gaskiya ina ganin za a samu abin da ake so idan kuma gwamnati ta yi tsayin daka akai lungu da sako kuma ta sa ido ba wai ya zama doka a zuba ido ko kuma a kiyin bibiya akan abun ba ya kaman da mu mun san yawancin shugabanni suna zuwa suna ziyartar makarantu da sauransu suna ganin yanayin yadda ilimi yake tafiya to amma yanzu ba sa yi to amma in dai har zai zama doka ya kasance suna bibiya to hakikanin gaskiya abun zai yi tasiri muna fatan ubangijin Allah ya sa wannan abun da za su yi wannan kudirin ya yi mana tasiri da mu da ƴaƴanmu gabaki daya da sauran ƴan uwa
Malam Abubakar idan muka duba yanda mizanin yara shiga makarantun primary na gwamnati take a halin yanzu kana ganin a tsarin da ake kai yanzu yara suna samun shiga makarantu yadda ya kamata kuwa
ina ba sa samu saboda iyayensu suna son su sa su to amma saboda yanayin halin da ake ciki gaskiya ba kaman yadda ake so ba don a kashi uku yanzu bai wuce kashi ɗaya da suke makaranta ba kashi ɗaya biyu sai dai dole ka sa su islamiyya su samu na addini saboda kar su zauna hakana amma ana ta gaya mana a makaranta kyauta a rediyo muna jin wannan kam amma har yanzu dai abun bai iso mu ba saboda mafi akasari in har za a tsara doka ba za a yi bibiya ba to ba za a cimma buri ba in ko za a tsara doka a riƙa bibiya dukkan abin da aka nema in Allah yarda za a samu biyan bukata insha Allah
to Malam Ali me kalmar ka ta karshe
kalma ta ce karshe shine addu'a dai zamu yi musu da kyakkyawan niyya in suka daura ta bisa ga kyakkyawan niyya ubangijin Allah ya taimake su kuma ya ba su ikon cimma nasaran wannan abun da suka sa a gaba shine
to da yake wannan doka ana yin ta ne domin yara manyan gobe su yaran taya suke kallon wannan sabon tsarin da ake so a zo da shi domin ƙara karfa karatun bai daya a Najeriya yanzu muna tare da wani yaro dan makaranta me sunanka
Muhammad Mustafa
ban sai da ko kana da labarin cewar majalisar wakilan Najeriya tana yin wani zama na musamman domin ganin an canza tsarin fasahin karatu bai daya a Najeriya ka da wannan labarin
ina da shi
to misali kai ya zaka so ka cewar an tsara wannan yanayin ne
to ni dai lokacin da yayannin mu suna makaranta sun ce ana wani tsari ne na daban, amma mu yanzu a namu an kirkiro wani wai shi UBE da yanzu dai da ra a ba mu da gwamnatin za ta mai da karatu kyauta ba karban wani PTA ko waye da yara da yawa sun shiga makaranta, kuma shine ma yake hana wasu yaran shiga makaranta.
To amma yanzu misali idan aka ce ana son a mai da karatun nan ya zama kyauta kuma dole bai daya, kai maganan karban kudin PTA daga hannun yara da kuma sauran yan tsarbe-tsarbe shi ke hana shiga yara makaranta, kamar ta yaya wani din yake hana yara shiga makaranta?
Sauwar wasu iyayen ba su da kudin hakan da za a mai yanzu da za a mai da karatun kyauta, kowa zai zo ya shiga tun daga primary school, tun daga KG na KDP har zuwa can higher institutions. Amma yanzu a ga duk yawancin almajiran nan ma da karatun kyauta ne su ma da za su shiga. Amma saboda shi ne ma shi yasa muke ganin yara suna yawo akan titi wai zuwa almajirai saboda iyayen su ba su da kuɗin biya musu kuɗin makarantar su shigo. Shi yasa amma yanzu za a mai da shi kyauta da gwamnatin nan ta mana adalci kuma muna marhaba da haka.
Masu sauraro duka-duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa wacce muka ɗauke ta a nan garin Sabon Muse, fadar karamar hukumar Tafa a jihar Niger. A madadin abokan tattaunawar tawa, Hassan Maina Kaina ke muku sallama, mu zama lafiya.
A kai da Hassan Maina Kaina da tattaunawar nan turkashi an tattaɓo batutuwa masu muhimmanci. To masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zamu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake. Yau sa'adu zungu ke kira da amo mai kasashe. Lafiya da juna sun zama na roƙon amana.
To mun samu shirin mu na farko, wake kan layi. Wake kan layi,
layin ya dan samu tangarɗa.
To da alamu wannan layi ya samu tangarɗa, masu sauraro layin mu abu ɗaya yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan maudu'i namu.
Sunana Lawal Boy.
To malam Lawal, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu?
To gaskiya wannan maudu'i lalle an yi bayanai sosai, sai dai abinda nake so dan jawo hankalin gwamnati kaɗan. Sai dai ya kamata dukkanmu, ya kamata a tattara mu guri guda duka nasa ne, da wanda ke da shi da wanda bai da shi, da haka ne kafar da za a taimake mu har wanda bai da ƙarfi ya iya zama shi ma shugaban ƙasar nan gaba. Zai yiwu a ce duk kwararo da ka bi ka je ka tarar da wanda bai da ƙarfi, a ce wai kuma gwamnati ta sa ido tana kallo. Wannan hanya ne da za ta taimaka mana tun da mu muka zaɓe ta don mu samu mafita. Fatan azazan mata Ubangiji Allah ya sa ta cigaba da wannan adalci kamar yadda jama'a suka jiraye, Allah ya sa ta saurare mu tana jin mu. Ko daga Lawal Boy ban san sauje harkar Dunar Najeriya, Allah ya sa shi kula.
To mun gode Malam Lawal.
To mun samu kira na biyu, daga ina? Daga ina ka?
Daga jihar Bauchi nake kira, karamar hukumar Darajo.
Na'am, to menene ra'ayinka?
Eh, to da farko dai sunana Nasiru Tafida, wanda aka fi sani da LKD. Ni ra'ayina na ga da gwamnati za ta taimaka ta mai da ilimi kyautan. Kowa da kowa ma zai je makaranta don ilimi yana da daɗi.
Haka.
Yawwa, to da fatan dai Allah zai sa hakan ya yiwu, kuma in hakan zai yiwu Allah da gwamnatin da kanta za ta ga canji ta wajen sa yara a makaranta. Har manyan ma.
To muna fatan haka. Da wannan ra'ayin naka.
Yanzu ga wani kimani akan layi, wake kan layi, kuma daga ina ake kira?
To kana tare da Abdulkadir Sarkin Hurumi daga nan Sokoto.
To mana Abdulkadir, menene ra'ayinka kan wannan maudu'i namu na yau?
To gaskiya wannan maudu'i, wannan doka gaskiya abu ce wadda ta dace a yi ta, amma sai dai kansa mu dai abin da muke gani yawanci idan ka diba kullum gwamnoni da kinjinsu suna batun ilimi, suna batun tallafa ma ilimi, amma gaskiya akwai karancin a gani aikace, illai dai suna faɗi ne, don haka mu abin da muke fata ba faɗi ba, za a yi abin ya za aikace.
To mun gode da wayannan ra'ayoyi Madina kinji irin ra'ayoyin da suka bijiro
shi. Abinda na fi lura da shi shine yawancin mutane abinda ko cikin sakonnin da muka karanta suna cewa din eh ba wai ayi ba a aiwatar da shi ba wai a ce an yi doka ba.
Dokar a sa ido akan shi a tabbatar da cewa yayi aiki. To ta nan ne kawai zamu ga muhimmancin sa kuma za a samu
ba wai a ce za a yi ba kuma ba a yi ba.
Sosai mun dauko gangara in Allah ya yarda mako mai zuwa zamu ci gaba masu sauraro. A nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wacce ta bayar da umarni shirin Julie Letters Gresham da injiniyan mu na yau Shadrack da kuma wacce ta taimaka wajen gabatar da shirin Madina Dahiru mai shanu ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.